الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yayi mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasidiyya da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata to amsar wannan tambaya ta gabata a darasi na jiya duk kyautar da arni zai ma musulmi a sababin wata salla daga cikin sallolinsu baya halatta ya karbi wannan kyauta domin karbar wannan kyauta na nuna taya su murna da jin dadi da so da kauna game da wannan salla tasu ta kafirci amma in babu wata munasaba ta wata salla daga cikin sallolinsu ya halatta musulmi ya karbi kyautar da arni ya masa sawa'an ba yahudi ko ba nasare kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa Yahudawa sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta kuma ya karbi kyautar su. An gane ku? Amma in ya kasance yayi daidai da wata salla ta su, suka dafa abinci suka baka ko suka dau wata kyauta suka baka, to baya halatta ka karba. Saboda duk wani abu wanda zai nuna haɗin kai da goyen baya da nuna so da kauna ga wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzonsa, to baya halatta ga musulmi. Na'am.
Malam kuna son bayani bayan bisa wannan magana ta kuma harkar gaibu da ake cewa kamar annabawa sun san shi ko kuma wasu da bisa ko wanne ne suka san shi.
Wai shin haka ne annabawan Allah sun san gaibu? Annabawan Allah ba su san gaibu ba. Gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kalima ce gata tana gudana akan harshen Hausawa, sanin gaibu sai Allah. Wannan kalima ce tabbatacciya, haka Al-Qur'ani ya tabbatar, haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kadai ya san gaibu. Dalili akan haka fadarsa wanda ke cikin suratul Naml. Ubangiji ta'ala na faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Ubangiji ta'ala ya cece da su la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba, duk halittun da suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin kasai bakwai gaba ɗayan su ba su san gaibu ba, illa Allah, face Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kadan ya san gaibu. Sai ce wa ma ya shuruna ayyana yubasu, basu san ba ma a wane lokaci ne za a tada mutane a sakauta musu da abin da suka shuka a rayuwarsu, ma'ana basu san ba a yaushe ne za a tada alkiyama. Dalili na biyu, fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ubangiji ta'ala yace wa inda hu mafatihul ghaibi, makullan ghaibu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke. La ya'lamuha illa huwa, ba wanda ya san da su banda shi. Waɗannan mafatihul ghaib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ita ce aya wanda ke karshen suratul Luqman. Ubangiji ta'ala na faɗa inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Ubangiji ta'ala na faɗa inna Allaha indahu ilmus sa'a, lalle Ubangiji ta'ala sanin alkiyama a wani lokaci ne za ta tabbata. Na gunsa ba wanda ya san lokacin da alkiyama za ta kasance banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa yunzilul ghaitha, hakanan shi yake saukar da ruwan sama a lokacin da ya ga dama. Ba wanda ya san lokacin da ruwa zai sauka in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Sanin girgije kaza zai yi ruwa ko ba zai yi ruwa ba, wannan yake banda da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka bincike na kimiyya, in ma an yi lissafi an yi hashashe, to abinda ya kamata a ce a lokaci kaza akwai girgije zai zo da izinin Allah, zai yi ruwa. An gane ko? Insha Allah zai yi ruwa in ma an yi binciken an yi lissafi. Amma maganar a ce girgije kaza lokaci kaza zai taso zai yi ruwan sama, wannan magana ce wadda bata dace ba, kuma baya halatta musulmi ya gaskata. So nawa suke cewa a rana kaza za a yi ruwa kamar da bakin gwarya, kuma girgijen ma ba a yi ba balantana a yi ruwa. Don haka sanin saukar ruwa wannan abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa ya'lamu ma fil arhami, kuma shi yake da sanin abin da ke cikin mahaifa. An gane ko? Mace in ta ɗau ciki bata san ta ɗau ciki, sai idan wata ya ƙetara ta sannan za ta iya ganewa ta ɗau ciki. Amma a lokacin da ma'aurata suka kusanci juna, idan mace ta ɗau ciki bata san ba ma ta ɗauka, Ubangiji ta'ala shi kadai ya san da cewa ta ɗauka. Haka ya ce ilaihi yuraddu ilmus sa'a wa ma takhruju min thamaratin min akmaliha wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi. Mace ba ta ɗaukan ciki kuma ba ta haife ciki sai da sanin Allah. In ta ɗau ciki shi kadai ya san ta ɗauka. An gane ku? Haka in wata ya ƙetara ta tabbata ta ɗau ciki, ba wanda ya isa ya bayyana maka abin da ke cikin cikin mahaifarta, ɗa namiji ne ko mace ce ce, ɗa ɗaya ne ko ‘ya’ya biyu ne. Wannan sai an kai cikar kwana 120, domin ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a nan da ciki ya kai wato kwana 120, a ran nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan daidaita halittar ɗa a cikin mahaifa, namiji ko mace. Sannan a turo mala’ika ya busa masa rai da wasu kalmomi waɗanda ake umartar shi. Amma kafin haka babu wanda ya san abin da ke cikin cikin mahaifa ta mace, sawa'an ɗa ne namiji ne ko mace ce ce, ɗa ɗaya ne ko ‘ya’ya biyu ne, wannan ya keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma bayan kwana 120 ya cika, ba mamaki akan iya sanya wata na'ura a hango a gane cewa ɗa ɗaya ne ko biyu ne, namiji ne ko mace ce ne, wannan ba mamaki in dai an ba kwana 120 baya. Amma kafin haka abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To haka in ta zo a haife cikin, babu wanda ya san lokacin da mace za ta haife cikinta sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Likita yakan dan yi hashashe a ba mace jeki daga nan zuwa sati biyu, a bata sati biyu tana zauwa da gida daga asibiti sai lokacin haihuwa yi kuma ta haihu, shi kuma ya bata sati biyu. Ko kuma a bata sati biyu, bayan sati biyun da aka bata za ta ƙara wani sati biyu ko sama da haka. Don haka ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unfa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Shi ne ya ce wa ya'lamu ma fil arham, sai ya ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada, rai bata san ba menene za ta aikata gobe. Abinda ake nihi gobe nan gaba, daidai da segun ɗaya da zai zo nan gaba, babu wanda ya san abin da zai aikata banda Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da zai zo nan gaba daidai da minti daya, to babu wanda ya san abin da zai wakana banda Allah subhanahu wata'ala. Hatta da Larabawa a jahiliya me suke fada, wannan yana fada Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani a cikin waqasa, wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadin ani, yace na san abin da ke yau wanda aka yi a gabana, wal amsi qablahu na san abin da aka yi jiya wanda take gabanin yau, yace walakinnani an ilmi ma fi gadin ani, kusan da cewa ni makaho ne game da abin da zai zo nan gaba. Haka Amr ibn Kulsum a cikin waqasa yake cewa wa inna gadan wa innal yawma rahanun wa ba'da gadin bima la ta'lamina, yace wa inna gadan wa innal yawma rahan, yace yau da gobe, yace wannan jingina ne, ba wanda ya san abin da zai wakana a yau, ba wanda ya san abin da zai wakana a gobe. Sai yace wa ba'da gadin, haka abin da zai wakana bayan gobe ita ce jibi, wannan gaba ɗaya jingina ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi kadai ya san abin da zai wakana. Shi ne yace wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gada, rai bata san ba menene za ta aikata nan gaba. Sai yace wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamu, kuma rai bata san ba a ina ne za ta mutu, ba wanda ya san a inda kasar shi take. In Allah ya kaddara mutuwarka a wata kasa kai tsaye wata bukata sai ta tada ka, sai ka je can inda za ka je can ka mutu, kamar yadda wani waki yake cewa idama himamul mar'i kanat bi baldatin da athu ilaiha hajatun fayadiru, idama himamul mar'i kanat bi baldatin, idan mutuwar mutum ta kasance a wani gari, da athu ilaiha hajatun, sai wata bukata ta kiraye shi ya tashi je wannan gari, faye mutu ya je can kuma ya mutu. To waɗannan abubuwa biyar su ne ake kiransu mafatihul ghaib, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Kaga wannan aya ne take tabbatarwa sanin ghaibu abu ne wanda yake banda da Ubangiji subhanahu wata'ala. Karin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa annabawan Allah ba su san ghaibu ba, aya na cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala na faɗa qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al'ama wal basir afala tatafakkarun. Ubangiji ta'ala ya ce qul la aqulu lakum, ce da su ba zan ce da ku ba, indi khazainullahi, cewa taskokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajena suke, in ba wanda na ga dama in hana wanda na ga dama. An gane ku? Taskokin rahama a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, shi yake ba wanda ya ga dama. Yusibu bi rahmatihi man yasha, ko kuma nusibu bi rahmatina man nasha. Shi ne ya ce qul la aqulu lakum indi khazainullahi, ce da su ba zan ce da ku ba, taskokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajena suke, in ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama. Wala a'lamul ghaiba, kuma ni ban san ghaibu ba. Allah ya ce ma manzansa ya fada ma jama'a wala a'lamul ghaiba, ni ban san ghaibu ba. Hausawa suka ce waka a bakin mai ita tafi dadi. Nan Allah ya umarci manzansa cewa ya fada ma jama'a su ji cewa bai san ghaibu ba, wala a'lamul ghaiba, ban san ghaibu ba. Wala aqulu lakum inni malak, kuma bazan ce da ku ba ni mala'ika ne. An gane ku? Bazan ce muku ba ni mala'ika ne, ni ba mala'ika bane dan adam ne, illa kasancewar Allah ya darjanta ni, ya fifita ni akan sauran halittunsa gaba daya ta hanyar annauta da manzanci da yaba. Sai ya ce in attabi'u illa ma yuha ilay, kusan da cewa ba na biyar komai face abinda aka yi mun wahayi, shine alqur'ani da sunna. Kaga wannan aya mai take tabbatar mana cewa manzannin Allah ba su san gaibu ba, domin aya ce ta alqur'ani, alqur'anin da Allah ya saukar ma manzansa. Inda a ce akwai wani manzo daga cikin manzanni wanda ya dace a ce ya san gaibu, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi dacewa a ce ya san gaibu, domin shine fiyayye daga cikin manzanni gaba daya. Haka kuma aya na cikin suratul a'raf, Ubangiji ta'ala na faɗa qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Ubangiji ta'ala yace faɗa musu kulla amliku li nafsi, ce da su ni ba na iya mallaka ma kaina barran iji wata cutarwa ko kuma yayi ta wala naf'an, kuma ba na iya mallaka ma kaina janyo wani amfani daidai da nisa kala zarra illa masha Allah, sai dai abinda ubangiji na ya so na amfani wanda zan samu shi nake samu, kuma sai abinda ya so ya ije min na cutarwa sannan yake ije min. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, inda a ce na san gaibu, lastakthartu min al-khairi, da na yawaita ma kaina al-khairi, wama massani su, da kuma duk wata mugunta bata shafe ni ba. An gane ko? Allah yace ka gaya musu, walau kuntu a'lamu al-ghaiba, inda a ce na san gaibu, lastakthartu min al-khairi, da na yawaita ma kaina al-khairi, wama massani su, da duk wata mugunta bata shafe ni ba. In attabi'u illa ma yuha ilayhi, ko kuma in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, ni ban zaman toba face mai gargadi ne da gidan wuta ga duk wanda bai gaskata ni ba, kuma ni mai bada albashir ne da gidan aljanna ga waɗanda suka gaskata ni a matsayin manzo. Kaga wannan aya ita ma Ubangiji ta'ala na umarnin manzonsa cewa ya faɗa ma jama'a cewa shi bai san gaibu ba. Don haka bayani ya gabata a darasin mu na jiya, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, su da yawa yake cewa mai yiwuwa yace abokan mutane masu jayayya sukan zo mu, manzon Allah yace da yawa kukan zo mu akan wani rikici, manzon Allah yace mai yiwuwa ɗaya daga cikin ku yafi dan uwansa zaƙin halshi, yafi shi iya zance, ya kalele ta ƙarya ya kawatar da ita, in yi zaton cewa gaskiya ce, in bashi gaskiya, in dauki haƙƙi in bashi. Manzo Allah ya ce ku san da cewa duk wanda ya nuna iya zance na dauki haƙƙin wani na bashi, manzo Allah ya ce ya san da cewa yankin wuta ne na bashi, tashi ta rage in ma ya karba ko ya bari. Inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu, idan masu rikici biyu suka zo masa kai tsaye zai ce wannan shine mai gaskiya, wannan shine baya da gaskiya. Haka lokacin da wani daga cikin sahabbai ya tabbatar da cewa matarsa ta yi zina, ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi wallahi na ganta tana zina, ita kuma ta yi musu ta ce ban yi ba. Manzon Allah ya ce to ku zo a yi li'ani. Ya yi rantsuwa hudu da Allah, yana mai shaidawa da Ubangijinsa, ya cike ta biyar cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in har ƙarya yake mata. Bayan kafin yayi wannan rantsuwa, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja shi gefe, ya masa gargadi, ya ja hankalinsa, ya ce masa azabar duniya ta fi sauki game da azaba ta lahira, shin ko ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka ƙaryata kanka? Ya ce wallahi ya Rasulullahi na ganta tana zina. Ya zo yayi wannan rantsuwa hudu, ya cike ta biyar cewa la'antar Allah ta tabbata a kansa in har ƙarya yake mata. Sannan ita matar ta taso, manzon Allah ya ja hankalinta, ya nuna mata cewa ta tuba zuwa ga Allah, ta tabbatar da cewa ta yi in ta san ta yi, azabar duniya ta fi sauki a kan azaba ta lahira. Ta ce wallahi ya Rasulullahi ƙarya yake. Ta yi rantsuwa hudu ga Allah cewa abinda yake jifanta da shi na cewa ta yi zina ƙarya ce ba haka ba. Ta cike rantsuwa ta biyar da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta yana da gaskiya a kan abinda yake jifanta da shi. Manzon Allah ya ce ku tashi ku je. Ya ce Allah dai ya san ɗaya daga cikin ku makaryaci. Allah ya san ɗaya daga cikin ku makaryaci. Inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu, da a wannan lokaci zai ce ke ƙarya kike, kai kake da gaskiya. Misali. Haka kuma ana cikin tafiya, an yada zango a wani jeji, Aisha Allah ikara mata yadda, lokacin da aka sauka daga kan wannan raƙuminta, tsakiyarta sai ta tsinke sai ta faɗo, raƙumi sai ya danne wannan tsakiya da ƙirjin shi. Aisha ta tafi biyan buƙatarta, bayan ta biya buƙata ta dawo, an tashi tafiya, aka diba ina tsakiya take. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a diba, aka je aka diba, duk inda Aisha ta je wannan tsakiya ba a samu ba. a wannan wuri dawa ne wanda babu ruwa kuma ba su da wadataccen ruwa tare da su, aya ta taimama ta sauka ana. Sai da aka zo Aisha ta shiga cikin ɗakin da ake durawa akan raguni, an tada raguni sannan a ga tsakiya, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu mi zai fada, cha zai kuje ku daga kasan wannan raguni a nan take. Kuma gaya Jibrilu alaihi salam an kwashe wasu kwanuka bi kawo ziyara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya fito sai ya hadu da shi, Jibrilu sai ya kisowa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya fada ya ce me yasa Jibrilu kwana biyu shiru? Sai yake cewa mu mala'iku ba ma shiga gidan da ke akwai kare ko hoto. Da aka je aka bincika a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kasan gado aka samu kuikuyen kare, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu cewa zai fitar da shi. To dan haka dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa annabawan Allah ba su san gaibu ba. Ta hanya ɗaya-ɗaya annabawan Allah suke sanin gaibu shine ta hanyar wahayi. An gane ko? Ta hanyar wahayi Allah yakan turo musu saƙon cewa ga abin da ya wakana a zamani da ya wuce, ko kuma ga abin da zai wakana nan gaba. Ta hanyar wahayi Allah yakan turo musu saƙon cewa lokaci kaza abu kaza zai wakana. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghaib walakin Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Ubangiji Ta'ala na faɗa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, Ubangiji Ta'ala bai dace ba ya bar mu'minai akan abinda suke hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, sai ya bambanta tsakankanin tsarkakekke da wanda yake mummuna, ma'ana sai an tankade an rauraye a fitar da waɗanda suke tatattu, waɗanda suke mu'mine ne na gaskiya, da waɗanda suke kuma da aure imani, waɗanda suke jabi ne. Sai ce wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib, ai bai dace ga Ubangiji ya nuna muku wani al'amari wanda yake na gaib. Sai ce walakin Allaha yajtabi min rusulihi man yasha, kusan da cewa Allah yakan zaɓi wanda ya so ya ga dama daga cikin manzanninsa ya nuna masa wani al'amari na gaibu. Kaga wannan aya ne take nuna mana sanin gaibu ga manzannin Allah yana kasancewa ta hanya ɗaya-ɗaya, shine hanya ta wahayi. Allah ya ba su labarin cewa nan gaba abu kaza zai wakana, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. To dan haka abinda muke so mu gane, magana a dunkule cewa annabawa sun san gaibu ko manzannin Allah sun san gaibu, wannan kalima ce wadda take bata dace ba, kuskure ne. An gane ku? Kuskure ne. Annabawan Allah suna sanin gaibu amma ta hanyar wahayi, amma sanin gaibu kai tsaye abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Me ake cewa gaibu? Idan aka ce gaibu duk abin da ya faku game da ganinka, abin da idanka ba zai iya ganowa ba, kunnenka ba zai iya ji ba, hannunka ba zai iya dafawa ba, to wannan sunan shi gaibu. Hancinka ba zai iya shaƙar ƙanshinsa, ko kuma harshenka ba zai iya ɗanɗanawa, wannan shi ne ake kira da gaibu. An gane ku? Duk abin da ido baya iya gani, kunne baya iya ji, hannu baya iya dafawa, hanci baya iya shaƙarsa, to wannan gaibu. Dan haka kenan wannan aya da yace kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, wannan aya tana nuna mana cewa sanin gaibu khususiya ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shi kadai ya san gaibu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa Ta'ala, mun gama faslin da ke bayani game da aqidar ahlun na daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a, wato shine bin gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuye da bayyane, ma'ana duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, matukar abin bai keɓanta da shi ba, wanda yake koyayye da bayyane, to dole ne mu yi masa biyayya. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsani tsakaninmu da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ta hanyar da zamu koyi ibada mu bauta ma Ubangijinmu. annabawan Allah sune tsani tsakanin bayi da Ubangiji. Takanas Ubangiji ta'ala ya tankadi, ya rauraye, ya zabe shi, ya turo shi a matsayin cewa manzo ne nashi, domin ya karantar da mu wane ne Ubangijin mu, kuma menene haƙƙinsa wanda ya zama wajibi akan mu, shine kadaita shi a cikin ibada. Dan haka bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama boye da bayyana wannan abu ne wanda yake wajibi. Me ake nihi da boye? Akwai akidodi na addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da su, wanda dole ne zuciyar mu ta yarda ta amince. Akwai kuma abubuwa waɗanda suke a bayyane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu, dole mu yi imani da su. Kaga daga cikin abubuwan da ya zo mana da su waɗanda suke na goye, dole mu yarda da cewa akwai Ubangijin da ya halicce mu. Ubangiji ne wanda yake saman me, wanda kuma shi yake da iko akan kowa da komai, shi ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada. Haka dole mu yarda da akwai cewa wasu bayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala mala'iku. Kaga a cikin mu anan ba wanda ya taba ganin mala'ika, amma mun yarda da cewa akwai mala'iku, bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin mala'ikun ma mun yarda da cewa akwai mala'ika mai suna Jibril, akwai mai suna Mika'il, akwai mai suna Israfil, akwai mai suna Malakul Maut, akwai mai suna Munkar, akwai mai suna Nakir, akwai mai suna Malik da sauransu, amma ba mu taba ganin su ba. Amma mun yarda, mun amince cewa akwai waɗannan mala'iku. An gane ko? Haka wato manzannin Allah ga su waɗanda labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu, kuma Ubangiji ta'ala ya bayyana mana sunayensu a cikin Alkur'ani, amma ba mu gansu ba, amma mun yarda mun amince da su. Kaga wannan duka aqida ce wanda take ta musulunci, wanda muhallin ta zuciya ne. To haka akwai abubuwa waɗanda suke a bayyane. Kenan a takaice abinda muke so mu sani, na daga cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. An gane ko? Sawa'an ga abu wanda yake boyayye ko abu wanda yake bayyananne, ma'ana duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, dole ne mu karba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya wajabta mana haka, wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Sannan kuma dole mu bi tafarkin marigayan farko daga cikin waɗanda suka yi hijira suka je Madina, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su mutanen Madina, ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bin gurabunsu wannan wajibi ne, domin Alkur'ani a gabansu ya sauka, kuma sun koyi ma'anar wannan Alkur'ani daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wata ibada wadda Allah ya shar'anta mana a aikace, sun ga wannan ibada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun fi mu ilimi, sun fi mu fahimta, sun fi mu tsantsani, sun fi mu tsoron Allah. Dan haka duk abinda za mu ɗauka na Alkur'ani ko Sunna, mu aje fahimtar mu koma kan fahimta ta magabatan ƙwarai. Wannan aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a kenan. Fahimtar Alkur'ani da Sunna na kasancewa karkashin fahimtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musu. Wannan abu ne wanda yake ya zama wajibi a kanmu. Shi ne kuma da bin wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Manzon Allah yake, ku lazinci riko da sunnata khalifofi shiryayyu masu shiryar da jama'a, min ba'di bayana, su ne Abu Bakar da Umar da Usman da Ali, Allah ya yarda da su. Manzon Allah yake, tamassaku biha, wato ku yi riko da ita, ma'ana sunnatawa, wa abu alaiha bin nawajis. Manzon Allah ya ce ku yi cizo a kanta, ma'ana ku rike ta gam da haƙura waɗanda suke matauna, kar ku bari su ta kuce muku. Sannan ya yi tsawatar da mu game da muhdasati al-umur, ma'ana abubuwan da ake kirkirawa da sunan ibada. Domin asali game da ibada shi ne haramci, baya halatta mutum ya zo da wani abu da sunan ibada sai idan yana da dalili a cikin Alkur'ani ko Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin ita shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita biya ce ba kage ba, hanya ce wadda an riga an zana mana, iya abin da yake kanmu kawai shine bi. an gane ku ba maganar ka kaga wani abu iya abinda ya zama wajibi akan ka shine bi dan haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi abinda aka shir'anta muku wa la tabtadi'u kada ku kirkiri wani abu da sunan ibada yace faqad kufitu tuntuna an wadatar da ku ma'ana duk abinda zai kusantar da ku da ubangijinku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bayyana kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa babu wani abu da zai kusantar da ku da ubangijinku manzo Allah yace face na bayyana mu duk yace kuma babu wani abu wanda zai nisanta ku da ubangijinku manzo Allah yace face na tsawatar da ku dan haka bai bar duniya ba sai da Allah ya turo sakon cewa ya cika addini abu ne sananne ga mai hankali in aka ce abu kaza cikakke ne to baya bukatar kare in kana so ka gane haka dauki kwalba ko ka dauki kwano ka cika shi da ruwa idan ka cika shi da ruwa sai ka samu koda yaro ne karami in dai mai hankali ne ka bashi ruwa a moda shi ka zuba a wancan kwano ka ji wace amsa zai baka zai ce maka a cike yake abu ne sananne duk wani abu cikakke baya bukatar kare to wannan addini Allah ya riga ya cika shi iya abin da yake kanmu shine kawai aiki ya rage mana dan haka mu zo da wani abu da sunan ibada wannan haramu ne baya halatta mu shiga gaban Allah subhanahu wataala ko manzansa a wajen fada ko aiki dan haka zawwa da wani abu ne sunan ibada wanda ba Allah ya shar'anta ba ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana to wannan cin gyara ne na ubangiji subhanahu wataala da manzansa kana ta'awar cewa musulunci bai cika ba yana bukatar kenan a cika shi to shine yace wa iyyakum wa mudafati umur ku kiyayi duk wasu fararrun al'amura ma'ana abubuwan da aka kirkira da sunan addini sai yace fa inna kullam mudafatin bid'a manzo Allah yace dukkan wani abu da aka kirkira sunan sa bid'a sai yace wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kwabata ce riwaya ingantacciya a cikin sunan an-nasa'i manzo Allah sai yace wa kullu dalalatin fil nar dukkan bata kuma karshen sa wato ita ce huta karshen bata shine huta zamu tashi fasli na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun thumma hum ma'a hadhihi al-usuli ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibu hush-shari'a wa yarawna iqamata al-hajj wal-jihad wal-jum'ah wal-a'yad ma'a al-umara'i abraran kanu aw fujara ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ما دام الله يجيكن ساكي فدا فصل وات wannan fasli ne wanda yake na musamman malan yace ummahum yace sannan su suwa ahlus sunna wal jamaa malan yace ummahum yace sannan su ahlus sunna wal jamaa masu hadin kai masu biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'ar da ta tsira a nan duniya kuma za ta samu tsira a gobe kiyama kenan al-firqatun najiya Allah ya tabbatar da mu a cikin su yace ummahum sannan su ahlus sunna wal jamaa ma'a hadhihi al-usuli malan yace tare da wannan ka'idodi waɗanda suka gabata malan yace ya amuruna bil ma'ruf umarni suke da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani game da aiki wanda yake mummuna sai yace alama tujibu shari'a yace akan abin da shari'a ta musulunci ta wajabta kaga kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa dole mu'minai su tabbata akan wannan asali shine umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki saboda mahimmancin umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki. Wasu daga cikin magabata sun kirga cewa rukuni ne na shida daga cikin rukunan musulunci. An gane ko? Wato wai rukuni ne na shida daga cikin rukunan musulunci. Tare da cewa dai hadisin Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, shi ya tabbatar mana cewa rukunan musulunci guda biyar ne. Imani shi yake da rukunai guda shida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Amma ba komai ba yasa suka ce shi ma gimshike ne saboda matukar mahimmancinsa. Kamar yadda bayani zai zo nan gaba za mu gane mahimmancin umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki. To a nan abinda muke so mu gane shi lafazin al-ma'ruf, me ake nihi da al-ma'ruf? Idan aka ce al-ma'ruf, malamai suka ce ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-imani wal amali salih, suna ne wanda yake ya kunshi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke so ke kauna na yin imani da shi kuma da aiki wanda yake nagari. Kenan kaga a takaice cewa abu kaza mai kyau ne ba wani ra'ayi na bane da fahimta ta zai nuna min cewa abu kaza mai kyau ne ko abu kaza baya da kyau. Shari'a ita take nuna cewa abu kaza mai kyau ne ta hanyar da ake gane al-ma'ruf, abu wanda yake mai kyau. Kenan dole ta hanyar shari'a ake ganewa. So da yawa abu wanda yake mai kyau shari'a ta shar'anta ga wanda yake da zuciya maras, ga wanda yake da zuciya, zuciyar da take da rashin lafiya, sai ya ga cewa wannan abu ba abin da ya fi shi muni, sai ya ga cewa wannan abu ya fi komai muni. Me yasa? Saboda zuciyarsa ba ta da lafiya. Inda zuciyarsa tana da lafiya zai gane cewa wannan abu shi ne abu wanda yake kyakkyawa, domin duk abin da shari'a ta tabbatar da shi to shi ne mai kyau. An gane ko? Kenan ta hanyar da ake gane al-ma'ruf kenan sai an koma shari'a. Dan haka suka ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-imani wal amali salih. Idan aka ce al-munkar, malamai suka ce ismun jami'un li kulli ma yakrahuhu Allah wa naha anhu, suna ne wanda yake ya kunshi duk abin da Allah yake ki yake kyama, abin da yayi hani game da aikata shi, duk abin da Allah yayi hani. To wannan yana nuna cewa abu ne wanda yake ba shi da kyau, koda cewa tunaninka da zuciyarka tana gani maka cewa abu ne mai kyau. To dan haka shi umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki sifa ce ta mu'mine, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu wannan sifa a cikin Alkur'ani. Ubangiji ta'ala na faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ubangiji ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu, mu'minai maza da mu'minai mata, ba'duhum awliya'u ba'd. Ubangiji ta'ala ya ce junansu masoya juna ne. Ya'muruna bil ma'rufi, suna umarni da kyakkyawan aiki. Wa yanhauna 'anil munkari, kuma suna hani game da mummunan aiki. Wa yuqimuna as-salata, suna tsaida sallah a lokacinta. Wayutuna zakata, suna bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Wayu'una Allah wa rasula, suna da'a ga Ubangijinsu, suna da'a ga manzansa. Ula'ika sayarhamuhumullah, waɗannan su ne wanda da sannu Ubangiji ta'ala zai ji kansu a gobe kiyama. Allah ya sanya mu cikin su. Kaga anan Allah ya bayyana mana sifar mu'minai, umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki. Kenan in muna so mu zamanto mu'minai, mu'minai waɗanda suke cikakku, dole sai mu ringa umarni da kyakkyawan aiki, mu ringa hani game da mummunan aiki. Kuma a sababin umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki, Allah ya fifita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk al'ummun da suka gabace ta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وبنجي تعالى يجي كنتم خير أمتي كن زمنتو بيير الأمة كوما بيما زان الله صلى الله عليه وسلم أخرجت للناس الأمة دا أكا فتوتا سبو دا أجيتو متاني دا هلكا kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa mu ne fiyayyun mutane ga mutane domin mu ne muke kora jama'a da sarka muke jin su wato zuwa aljanna. Jihadi da Allah ya shar'anta shi ba don komai ba, don a ceto rayuwar jama'a daga halaka, duniya ta zamu ta samu zaman lafiya. Shine yace nahnu khairun nasi lin-nasi nasuquhum bis-salasil ila al-iman, yace da sarka muke kora mutane muke jin su zuwa imani da Allah. To dan haka shine yace ta'amuruna bil ma'ruf, Ubangiji ta'ala yace kuna umarni da kyakkyawan aiki, wa tanhauna 'anil munkari, kuma kuna hani game da mummunan aiki. A sababin wannan abu ne muka fifici duk wata al'umma da ta gabaci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka Allah ya mana umarni yake cewa waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ubangiji ta'ala yace wata al'umma daga cikin ku ta kasance ku mu'minai yad'una ila al-khairi, waɗanda za su ringa kiran jama'a zuwa aikata al-khairi, wa ya'muruna bil ma'ruf, waɗanda za su ringa umarni game da kyakkyawan aiki, wa yanhauna 'anil munkar, kuma su ringa hani game da mummunan aiki. Sai yace wa ulaika humul muflihun, masu umarni da kyakkyawan aiki masu hani game da mummunan aiki sune masu rabo da gidan aljanna a gobe kiyama. Kaga waɗannan ayoyi me suke tabbatar mana cewa umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki tushe ne daga cikin asali wanda yake na addini, abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana. Don haka kuma dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa. Ɗaya daga cikin su hadisin da ke cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman. Manzo Allah yace duk wanda yaga aikin ashiya daga cikin ku, manzo Allah yace falyughayyirhu biyadihi, yayi kokarin canza wannan aiki na ashiya da hannunsa. Idan zaka iya canzawa da hannunka to ya zama wajibi ka canza. Sai yace fa in lam yastati fa bi lisani, idan ba zai iya canzawa da hannunsa, manzo Allah yace to yayi kokari ya canza da harshensa, kai nasiha kai gargadi ka nuna cewa abu kaza baya da kyau a daina. Sai yace fa in lam yastati bi lisanihi, yake cewa fa in lam yastati fa bi kalbi, idan ba zai iya hanawa da harshensa, manzo Allah yace to yayi kokarin canza wannan abu, ma'ana ya kyamaci abin da zuciyarsa. Sai yace wa zalika adhafu al-iman, wannan shine wato mafi rauni imani, ma'ana shine kasa kenan. Domin wanda zai canza da hannu ya fi wanda zai canza da halshi, wanda zai canza da halshi ya fi wanda zai kyamaci abin da zuciyarsa. Don haka kenan malamai sun yi sharadi canza duk wani aiki wanda yake na asha, ya zamantu zaka amuntu a karan kanka, zaka amuntu a cikin iyalinka, zaka amuntu a cikin dukiyarka. Idan ka ji tsoron hallaka cewa in har ka faɗa ko kuma kai kokarin canzawa za a iya hallakar da kai ko a azabtar da kai ko kwata-kwata a kore ka daga gari da abin da ya kama da haka, wasu malamai suka ce to ya sarrai daga kanka, dole ka kyamaci abin da zuciyarka. In har ka san cewa in ka canza da hannu to wata wani bala'i zai biyo baya wanda ba za ka iya jimrewa ba, in ma a karan kanka ko a cikin iyalinka ko a cikin dukiyarka. An gane ku? To anan malamai suka ce anan to ya sarrai daga kanka kenan, abin da ya zama wajibi a kanka shine ka kyamaci abin da zuciyarka. To suka ce ina ga lokacin da shi mutum ya ji tsoron kar a zazzage shi a faɗa masa wasu bakakken maganganu in har ya nuna cewa abu kaza ba kyau, shin ya sarrai daga kanshi ko bai sarrai ba? Malamai suka ce a indan maganganu da za a gaya maka bakakken maganganu ko a zage ka a ci mutuncinka, to wannan bai sarrai ba a kanka, dole ne ka fito ka faɗa. In ma ka canza da hannunka in ka iya, in ba za ka iya canzawa da hannunka to dole ne ka faɗa da harshenka. To anan kuma ina ga mutumin da ya sani ya tabbata a iyalin jayin zatansa, ko da ya faɗa cewa ba za a ji abin da ya faɗa ba, shin ya sauka daga kansa cewa in na faɗa musu ma ba ji ba za su? to koda ka tabbata a rinjayen zatanka ba za su karbi gargadin da zaka musu wajibi ne dole ka musu dole ne ka fada koda ba za a karba ba shi kuwa kasancewar kenan martabobi na canza duk wani aikin asha kamar yanda malamai suka tabbatar martaba ce guda uku kenan martabobin nan guda uku shine hadisin da muka karanta da zuna Abu Sa'id farko mutum ya canza da hannunsa idan zai iya canzawa wanda dalilai sun wuce a lissafa na canza aikin asha da hannunka a lokacin da ka tabbatar da cewa zaka iya canzawa Ibrahimu alaihi salam me ya aikata game da waɗannan gumaka gatari ya dauka duka ya sassara su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran da ya ci Makka da yaki gunki 360 ke akwai a cikin Ka'aba da kewayenta gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan ya kakkabe su ya tsaftace Ka'aba ya ringa zungurar su da wata sanda ke hannunsa yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa kaga amma kafin haka lokacin da yana Makka ga gumakan a cikin Ka'aba ga gumakan a zagaye da Ka'aba amma ya san baya da ikon da zai iya canza su yakan zo nan Ka'aba yayin sallah yana ganin gumakan amma baya iya taba su sai ne fada yake da harshen sa cewa waɗannan alloli ne waɗanda kuka rike su a matsayin alloli a rayawar ku waɗanda ba sa wadatar da ku komai game da azabar Allah ba sa iya janyo muku amfani ba sa iya ije muku cuta ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abin da kuke bukata a rayuwar ku ta duniya da makoma ku lahira kaga anan baya da ikon da zai canza da hannunsa amma yana da ikon da zai fada da harshensa dan haka yake fada da harshensa suke cewa yana zagin allolinsu to dan haka kenan in baka da halin da zaka canza da hannunka to sai ka kyamaci abin da zuciyarka dan haka anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza shi kuma haka lokacin da ya samu dama ya tura Aliyu dan Abi Talib cewa ya je duk wani gunki idan ya gan shi to ya ruguza shi in wanda yake mai inuwa ne ya ruguza shi in hoto ne aka zana ya goge shi duk wani kabari wanda aka daga shi aka tila masa kasa ya kere sauran kaburra ya shafe shi ya daidaita shi da sauran kaburra haka Aliyu dan Abi Talib lokacin da ya zama khalifa ya tura wani na hannun damarsa Abul Hayyaj al-Asadi yace zan aika ka kamun wani aiki irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni yace Allah ta da'a timsalan illa qamasta wala qabran mushrifan illa sawaita wala qabran mushrifan illa sawaita yace ka je duk wani gunki in ka gani yace ka rusa shi yace duk wani kabari da ka ga an daga shi an tila masa kasa ya wuce sauran kaburra ka daidaita shi da sauran kaburra ka masa dibe to wannan yana nuna mana canza aikin asha a duk wanda yake da iko da hannunsa to wannan ya zama wajibi to amma a lokacin in ya zamanto baka iya canzawa da hannunka to anan sai ka dawo mataki na biyu kenan ka fada da harshenka ka nuna cewa abu kaza baya da kyau a daina abu kaza baya da kyau domin na janyo fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya zamanto baka iya fada da harshenka sai ka dawo mataki na uku wato shine kyamar abun wato da zuciya wannan kyama game da zuciya game da duk wani aiki na asha wannan wajibi ne babu wanda zai ce ba zai iya ba an gane ko babu wanda zai ce ba zai iya kyama da zuciyar shi in dai aikin asha ne ba za ka iya canzawa da hannunka ba za ka iya canzawa da harshenka to ya zama wajibi a kanka ka nuna kyamar abin da zuciyarka ka nuna rashin goyon bayanka akan aikin dan haka anan kenan maganar misali in dai ka iya canzawa da hannunka to ba maganar kai wa'azi wa'azi bai ma taso ba kai tsaye zaka je da karfin tsiya ka canza wannan abu an gane ku kenan in kuma zaka iya canzawa da harshenka to ba maganar ka ja baki ka kyale ka ce zaka kyamaci abin da zuciya domin mataki ne guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana dan haka shine sai malam yace alama tujibu hushri'a akan abinda wato shari'a ta wajabta shi ko duk wanda zai canza aiki na asha ko zai yi umarni da kyakkyawan aiki to akwai abubuwa guda uku wanda dole sai ya tanaje su abu na farko shine ilimi domin gane abu kaza mai kyau ne ko abu kaza baya da kyau dole sai da ilimi ake ganewa dan haka kenan duk wani mai kira zuwa ga addinin Allah farko babban makaminsa shine ilimi, ya san menene mai kyau, ya san menene mara kyau, domin sanin abu kaza mai kyau ne ko mara kyau ne sai ta hanyar shari'a ake ganewa alqur'ani da sunna. Sannan abu na biyu wato shine ya zamantu yana da tausasawa, yana da tausasawa. Kar ka zamantu kana da kaushin harshe. Mai kira zuwa ga addinin Allah ana buƙatar a same shi da iya siyasa ta tafiyar da jama'a. Abu na farko ya zamantu kana da kyautata mu'amala da jama'a, misali kana da sakin fuska da walwala da iya magana, ma'ana me ake nihi da iya magana, ya zamantu kana da taushin harshe, kada ka ringa kausasa ma jama'a. Kuma ya zamantu ka ringa bin mutane a sannu, in kaga suna cikin wani yanayi to kai hakuri har lokacin da ka samu wata dama ka same su a nitse, sai kai kokarin wata kalima ta addini kai kokari ka jefa musu. Sannan abu na uku shine as-sabr, dole sai ka dau hakuri, domin aiki ne na manzannin Allah, aiki ne wanda yake mai girma, dole sai mai hakuri. Wanda ba shi da hakuri to dandanan zai wazar, domin duk mai kira zuwa ga addinin Allah zai hadu da cutarwa kala-kala. Za a zazzage ka, a gaigaya maka bakakken maganganu, irin yanda aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ce masa mawaki, an ce masa dandago, an ce masa boka. Alkur'anin da yazo da shi an ce bokanci ne, amma duka ya dau hakuri akan irin wannan. Akwai kalima mummuna wanda ta wuce a ce maka mahaukaci, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗa masa irin miyagun maganganun nan, amma ya dau hakuri. Kuma zaka hadu da cutarwa ga iyalinka, zaka hadu da cutarwa a cikin dukiyarka, dole ka dau hakuri. Manzannin Allah subhanahu wa ta'ala an cutar da su, an zazzage su, an faɗa musu baƙaƙen maganganu, wasu kai gaba ɗaya ma aka gama da rayuwarsu, kamar yadda aka kashe Zakariya da ɗansa Yahaya. Kuma annabi Isa alaihi salam shi ma an yi famar a kashe shi, ba don komai ba, don ya ce a kadaita Allah a cikin ibada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi taro yaya za a yi da shi. Wasu suka ba da shawarar cewa a sanya shi kaso na rai da rai, wasu suka ce a kore shi daga birnin Makka, wasu suka ce kawai a haɗa samari maji ƙarfi a ba su takobi cikin dare su haura su masa sara ɗaya. Allah ya turo saƙon cewa ga makircin da ake nihin kullawa da shi, don haka koma kwana a birnin Makka ba nashi ba ne. A ran nan Ubangiji Ta'ala ya ce tattara ya nashi ya nashi, maza an ba shi izini hijira ya koma zuwa Madina. Ba don komai ba, kwadon yana kira cewa a kadaita Allah a cikin ibada. Ya yi rabon ganima ta yakin Hunayn, maza Allah ya fifita wasu jama'a saboda wata hikima, irin su Uyayna ibn Hisn al-Fazari raƙumi ɗari maza Allah ya bashi, irin su Zaid da Khair maza Allah kusan raƙumi ɗari biyu ya bashi. Akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah ya dauki raƙumi 100 ya bashi, manzon Allah ya ce kuma ku ƙara masa 100, a ƙara masa, manzon Allah ya ce kuma ku ƙara masa 100, shi ma a ƙara masa 100, sai da aka bashi raƙumi 300. Safwan ibn Umayya wani aka bashi 100, manzon Allah ya ce a ƙara masa, aka bashi, ya kamo hannun ɗan shi ya ce ya Rasulullahi, irin kyautar da aka mun a madana. Waɗannan duka shugabanni ne daga cikin kabilu na Larabawa, kyautar da manzon Allah ya musu ne saboda hikima, domin a ceto su, domin in suka meka wuya gaba ɗayan jama'a su za su meka wuya. A darasinmu na jiya ya gabata sahabin da ya musulunta sai da mutum 70 daga cikin jama'a shi suka musulunta. To irin waɗannan ne manzon Allah yake fifita su a wajen kyauta, ba don komai ba, saboda wata hikima. Wani ya tashi ya ce wannan rabo da aka yi rabo ne na zalunci, ba a yi shi don Allah ba. Hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi, ranshi ya ɓaci, fuskarsa ta yi jajjawur kamar an kwaba lalle. Maza Allah ya ce faman ya adil idza lam ya adil Allah wa rasulu, ya ce in har Allah da manzon shi ba su yi adalci ba a durin ƙasa, wane ne zai yi adalci? Da Abdullahi dan Mas'ud ya bashi labari game da wannan mummunar kalima da wannan asalin ƴan tawayen musulunci da ya faɗa, a lokacin nan manzon Allah sai ya dau hakuri ya ce tabbas an cutar da dan uwana annabi Musa sama da cutarwar da aka mu. Ya dau hakuri, manzo Allah shi ma sai ya dau hakuri, ya kauda kai ya manta wannan bakar magana. To haka abinda muke so mu gane, mai kira zuwa ga addinin Allah zai hadu da miyagun maganganu da zagi da cutarwa a karan kansa ko a dukiyarsa ko a iyalin shi, dole ya dau hakuri. Dan haka Ubangiji Ta'ala ke faɗa,
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين to dan haka kenan shi mai kira ji zuwa ga addinin Allah dole sai ya hada waɗannan sifofi guda uku farko shine ilimi ka san abinda zaka yi kira kuma ka san ta wani salo ne zaka kira yi jama'a dan haka shi kanshi salon wa'azi hatta da yanda zaka rin fage ne wanda malamai basu bar shi haka ba akwai dalilai daga cikin alqur'ani da sunna waɗanda suke tabbatar da ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi wato ya ceto jama'a dan haka dole ya zaman to kenan kana da ilimi game da abin da kake kira sannan shi wanda kake kira kuma ya zaman to kana da ilimin yanda zaka kiraye shi domin kiran jama'a ya sha bamban jama'a mabambanta ne wani zaka same shi kasancewar mumini ne wani ba mumini bane wani yana da naci akan ayyuka na ibada wani kuma yana da sakaki wani zaka same shi mai kudi ne wani talakka ne wani mai mulki ne wani mara mulki ne kaga yanda zaka kirayi wanda yake ba shi da mulki ba daidai ba yake da wanda yake da mulki kowanne sai ka bi sarai yanda zaka kiraye shi kuma haka lokacin da zaka zo kama mutane wa'azi dole sai ka san wani lokaci ne wanda ya dace sannan ya zaman to kana da tausasawa kana da sakin huska kana da dadin magana ma'ana kalmominka kalmomi ne waɗanda suke suna da taushi kuma kana da kokarin jan hankalin jama'a sannan kuma ya zaman to kana da daukan hakuri dan haka ubangiji ta'ala ya faɗa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin to dan haka shi kuma canza mummunan aiki kamar yanda malamai suka faɗa shi ma mataki hudu ne farko ka tabbata cewa shi wannan aiki na asha in ka gusar da shi cewa aiki na kurai ne zai mai gurbin an gane ko kinan ya zamanto aiki ne na asha gashi a cikin jama'a to amma sai ka tabbatar da cewa wannan aiki idan na canza shi menene zai biyo baya in ka tabbata abinda zai mai gurbin abu ne wanda yake na kurai to ya zama wajibi a kanka abu ne wanda bai dace ba jama'a suke yi to in ka hana su ka tabbata cewa akwai abin da zaka canza musu domin ka'ida in ka hana mutum abu to dole ka zo masa da wanda zai canje shi domin dan adam duk lokacin da aka ce ka daina kaza in ba a zo masa ba da abin da zai yi to wani abu kuma zai kama bai yi wa abin da zai kama zai fi wanda yake damuwa dan haka in ka koma karantarwa ta alqur'ani da sunna duk lokacin da Allah ya ce ku daina kaza to zai nuna mana kishiyar shi cewa ga abin da ya dace mataki na biyu ka tabbata cewa wannan abu in ka fada ka dai kace kar a yi to zai kankanta koda bai gushe ba gaba daya a tabbatar da cewa zai dan rabu misali in a cikin dari ne a ce zai dawo kashi 19 ko kashi 80 ko kashi 70 ko kashi 50 kai ko ma kashi 10 ne daga cikin dari zai rabu to anan dole ne kai kokari ka fada in dai ka tabbata za a rage wannan aiki na asha ko mun kankanta shi to dole ne ka fada kenan mu gane waɗannan mataki biyu wannan wajibi ne in ka tabbata in ka yi hani abu mai kyau zai maye gurbin to ya zama wajibi ko kuma ka tabbata mataki na biyu in ka ce a daina wannan abu ko da ba a daina gaba ɗaya to za a rage to ya zama wajibi martaba ta uku shine ya kasance in ka hana abin to wani kwatancin shi zai maye gurbin wanda yake daidai da shi a wajen mu idan ka ce a daina kaza to kuma za a zo da wani abu wanda yake daidai da shi shin anan sawa za ka yi a daina wannan abu ko kuma ba za ka daina wasu malamai suka ce anan sai ka yi wa'azi ka sa a daina ko da za a zo da wani wanda yake kwatancinsa wasu suka ce a'a to ai babu wata fa'ida tunda kwatancin wannan aikin shine zai maye gurbi kenan anan bai zama wajibi ba akan ka indai ka tabbata in ka hana wani abu za su zo da shi wanda yake kwatankwacin wannan ki martaba ta hudu in ka hana abun to wanda zai biyo baya kuma ya fi shi muni to anan haramun ne kai hali in ka tabbata abu ne mutane suke na asha in ka hane su game da wannan abun abinda zai biyo baya ya fi wannan muni to anan sai ka ja baya haramun ne ka fito ka fada sai ka ja bakinka ka kyale ka kyamaci wannan abin da zuciya kenan wannan a bangare wanda yake na hanawa da hannu ko da harshe kenan in ka tabbata in abun ya gushe mara kyau kenan mai kyau zai mai gurbin to ya zama wajibi in kuma zai kankanta shi mara kyau ko da ba zai gushe ba gaba ɗaya to ya zama wajibi ka hana in ya zamanto kwatancinsa ne zai mai gurbin to nan mai zama wajibi ba a kanka in ya zamanto wanda zai mai gurbin yafi na dakin muni to anan kuma haramun ne kai hannu sai dai ka kyamace abin da zuciyarka to shine malam sai ya ce wa yarawna iqamatal hajji wato ahlus sunna wal jamaa suna kudirin wato tabbatar da hajji cewa hajji abu ce wanda ubangiji subhanahu wataala ya wajabta mana domin rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar shine yace wa yarawna ru'ya anan ru'ya ce kalbiya ma'ana wa ya'taqidun domin kasancewar wato fi'ili wanda yake na ra'a in yayi ta'addi ila maf'ulai ma'anarsa wato shine kenan i'tiqad kamar yadda yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba innahum yarawnahu ay ya'taqidunahu shine yace wa yarawna suna kudirin iqamatal hajji wato tsaye da hajji cewa wajibi ne akan mu'minai wal jihadi wato da yakar makiyan Allah domin fadada musulunci a ban kasa lafazin al jihad shine mutum ya bada iya kokarin sa da dukiyar shi da rayuwarsa domin kalmar Allah ta daukaka shine ake nufi da jihadi duk ta hanyar da ka san in ka kawo taimakon ka da agajin ka musulunci zai ci gaba wannan agaji da ka kawo ko mun kankanta shi sunan shi jihadi amma a farko abin da yake karba sunan jihadi wato shine lokacin da musulmi suka ginu suka samu karfi to a lokacin nan a karkashin shugaba wanda aka masa mubaya'a yakan yi ilani da ya sanarwa cewa a fito jihadi a je a kare fada da daula ta musulunci a ceto al'umma daga halaka shine yace wa yarawna suna ganin suna kudirin iqamatal hajji wato tsaye da hajji ma'ana tabbatar da hajji duk wanda yake da ikon yi dole ya je wal jihadi wato da yakar makiyan Allah domin yada addini a ban kasa yada musulunci a ban kasa wal juma'i kuma wal juma'i ya sako ko kuma wal jam'i ha wal juma'i wato da yin sallah ta juma'a kenan wal juma'i wato da yin sallah ta jama'a ko kuma wal jama'ati wal juma'i wato suna kudirin kenan wal juma'i shine wato tabbatar da sallah ta juma'a kenan lafazin juma'i jam'i ne na juma'a wal a'yadi wato da sallar idi wannan duka aqidar ahlus sunna wal jama'a ce suna kudirin cewa sallar juma'a abu ce wanda Allah ya wajabta mana wal a'yadi wato da sallar idi idin layya da idin azumi domin ba su da na uku idin da ke maimaituwa a shekara yace ma'al umara'i tare da shuwagabanni aje ayi sallar juma'a da su ayi sallar idi tare da su abraran kanu au fujja shuwagabannin mutanen kwarai ne masu da'a ga ubangijin su au fujjaran ko kuma malalata ne ko da shuwagabanni malalata ne ahlus sunna wal jama'a suna i'tikadin dole ne waɗannan shuwagabanni aje a bi su sallah ta juma'a kuma a bi su sallah wadda take ta idi da sauran sabalantana salloli na lokaci biyar sai ya ce wal muhafizuna alal jama'at kuma suna kiyayewa ga sallah ta jama'a dan haka kenan anan abinda muke so mu gane aqidar ahlus sunna wal jama'a shuwagabanni sawa'an na kwarai ne ko malalata ne dole ne a yi musu da'a a yi musu biyayya akan duk abinda bai saba ma shari'a shugaba ko mun lalacinsa to dole ne ka je ka bi shi sallah ta juma'a kuma dole ne ka bi shi sallah ta idi saboda a wancan zamani shuwagabanni na addini sallar juma'a da sallar idi su suke jagorantar ta an gane ku to aqidar ahlus sunna wal jama'a dole ne kai sallah tare da su duk lalacin da suke kuma in sun yi sanarwar cewa a fito jihadi dole ka fito kai jihadi tare da su. Don haka ahlus sunna wal jama'a ba su yarda da yin tawaye da fito na fito da shugabanni ko mun zaluncin da shugabanni suke bayyanawa. Duk lalacin su ko da mashayin giya ne, maciya naman alade, duk abin da suke na lalaci a aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a yin fito na fito da shugabanni, ba a zagin su, ba a wato daukan makami a fito a ce za a yake su. Sabani ga waɗanda suke ɗan bid'a, khawarijawa kenan, ɗan tawayen musulunci, su da su da mu'tazila da rafida su ne ɗan shi'a. Su a iya aqidar su idan shugaba ya zama azzalimi to dole a fito a yi fito na fito da shi, dole a masa tawaye, dole a fito a yake shi, a dau makami a yake shi. An gane ku? A iya abinda su a aqidar su al-mu'tazila da al-khawarij da al-rafida su ne ɗan shi'a a aqidar su, in dai shugaba ya zamanto azzalimi ne ko wani fasiki ne to su dole za a yi fito na fito da shi, a zo a yake shi. Amma a aqidar ahlus sunna wal jama'a duk zaluncin shugaba, duk lalacin shugaba, to baya halatta a yi masa tawaye, baya halatta a yi masa zanga-zanga, baya halatta a dau makami a fito a yake shi. Don haka dalilai daga cikin alkur'ani da sunna su suka tabbatar mana cewa shugaba duk lalacinsa dole a yi masa da'a, matukar abin da ya ce a yi ba saba ma Allah bane, ba saba ma manzonsa bane. Dalili daga cikin alkur'ani, ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai kuma ubangijinku da'a, kuma manzansa da'a, kuma majibinta lamari daga cikin ku biyayya. Ulul amri minkum sune shugabanni da malamai, dole ai musu biyayya. Matukar abinda suka ce ayi ko a daina, wato akwai saba ma Allah, akwai saba ma manzansa. Kaga anan shugabanni ai ba ma'asumai bane ba, cewa kiyayayyu ne ba sa aikata aiki wanda yake na sabo. Anan ubangiji ta'ala ce ayi amma shugabanni da'a. Kenan shugaban ko da lalatacce ne a aqidar ahlus sunna wal jama'a dole za a yi masa biyayya. Kuma hadisi na cikin sahihai, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, innakum satarawna ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Manzon Allah ya ce lalle bayan tafiyata zuwa ga ubangiji na, manzon Allah ya ce da sannin za ku ga athara, wato san kai da handama da babakire da dukiyar al'umma. Za ka ga shugabanni, dukiyar ƙasa, dukiyar al'umma sun yi rubda ciki a kanta, daga su sai ƴaƴansu sai matansu sai yana su yana su. Manzo Allah ya ce za ku ga irin wannan al'amari, wa umurun tunkirunaha, kuma za ku ga wasu al'amura wanda kuke ki kuke kyama domin sun saba ma addini. A lokacin nan sahabbai sai suka ce fa mata amuruna ya rasulullahi, to in har irin wannan al'amari ya bayyana, shugabanninmu suka zama azzalamai, sun yi rubda ciki da dukiyar al'umma, kuma gaya sun zo da wasu ayyuka na asha, me za ka umarce mu na yi mu yi? Manzo Allah sai ya ce to addunal haqqal ladhi alaykum, ku yi kokari ku ba shugabanninku haƙƙin Allah wanda ya wajabta muku game da su, ma'ana ku yi musu da'a. Duk abinda ya zama wajibi ne ku yi musu da'a, manzo Allah ya ce ku yi musu biyayya. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, ku roki ubangiji ya kwankwalo haƙƙinku wanda ya markaye a hannunsu. Kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba a yi tawaye, a yi musu fito na fito, a fito ana zanzagin su, ana zanga-zanga, a'a. Chai tu addunal haqqal ladhi alaykum, ku yi kokarin ba su haƙƙi wanda yake kanku, wanda Allah ya dora mu, shine na ku ji abinda suka ce ku yi, ku yi musu biyayya, matukar ba ku saba ma Allah, ba ku saba ma manzansa. Sai ya ce wa tas'aluna Allah alladhi lakum, haƙƙinku wanda suka danne muku, ku roki Allah ya fito muku da haƙƙinku. Sannan haka hadisi na cikin sahihu Muslim, sahihul Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, man ata'ani faqad ata'a Allah, duk wanda ya mun biyayya to ya tabbata cewa ubangijin da ya aiko ni ya ma biyayya. Sai ya ce wa man asani faqad asa Allah, duk wanda ya saba mun tabbas ya saba ma ubangijinsa. Sai ya ce wa man yudi ila amira, manzo Allah ya ce duk wanda ya ma shugaba da'a, manzo Allah ya ce faqad ata'ani, ya tabbata cewa ni ya ma da'a, domin ni nace abu shugaban ni ma kuma sako ne na isar a madadin ubangiji na. Sai yace wa man ya asil amira, duk wanda ya saba ma shugaba, manzo Allah yace fa kada asani, yace tabbas ya saba mu. Menene mafi yawan masu saba ma shugabanni a cikin mu a yau? Jaruta ta kama maimakon ka tsaya ka dau hakuri sai gol 30 ne ko kuma minti daya sannan ka wuce, amma sai ka kasa hakuri ka wuce, ka jefa kanka zuwa ga halaka, ka jefa wani zuwa ga halaka. Ketare jawutan nan da zaka yi in ta kama, koda babu kowa, wallahi ka saba ma shugaba, saba ma shugaba ko saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne.
Na'am.
Me yasa? Saboda kasancewar wannan jaruta da aka sa in ta kama dole ka tsaya, an yi shi ne saboda maslahar al'umma, kuma ya zama wajibi kenan mutum ya yi biyayya akan irin waɗannan al'amura, domin babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa akan wannan. Duk abubuwa waɗanda za a zo da su na amfanin jama'a, waɗanda ba su da cin karo da addini, to wannan ya zama wajibi in shugaba ya ce a yi kaza, komin lalacinsa dole ne a yi masa biyayya, domin in aka saba masa an saba ma manzon Allah. Wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ubangiji subhanahu wataala ya saba ma, shine yace wa man ya asil amira, manzon Allah yace duk wanda ya saba ma shugaba, faqada asani, manzon Allah yace tabbas ya saba mu. Dan haka a ka'ida abinda muke so mu gane, duk abinda shugabanni za su ce ku yi, koda shugaban ba musulmi bane, in dai a abinda aka ce ku yi babu saba ma Allah, to ya zama wajibi ku yi masa biyayya. A duk lokacin da shugaba yace ku daina kaza, in dai wannan abu ba Allah bane bai yace a yi, kuma ba manzon shi bane bai yace a yi, shugaba yace a daina, to anan ya zama wajibi akan mu daina. Amma in yace ku daina kaza, alhali abinda yace mu daina, Allah yace mu yi ko manzon sa, to baya halatta mu yi masa biyayya. Ko kuma yace ku yi kaza, a abinda yace mu yi akwai saba ma Allah ko saba ma manzon sa, to baya halatta mu yi masa biyayya. Domin hadisi ne ingantacce, manzon Allah yake faɗa, adal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'asiya fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a. Manzon Allah yace na kan mutum musulmi ji da bi ga duk wanda yake shugabantar shi. Manzon Allah yace fi ma ahabba wa kariha, a cikin abin da kake so ko kake ki, in shugaba yace ku yi kaza, koda kuna kin abin, in dai babu saba ma Allah, babu saba ma manzon sa, to ya zama wajibi ku yi masa biyayya. Haka in yace ku daina kaza, koda kuna son abin, in dai babu saba ma Allah, babu saba ma manzon sa, dole ku yi masa biyayya. Manzon Allah yace ma lam yu'mar bi ma'asiya, matukar ba a umarce shi ba game da saba ma Allah. Sai yace fa in umira, musulmi in aka umarce shi da saba ma Allah, fala sam'a wala ta'a, ba maganar ji, ba maganar bi. To dan haka wannan hadisi ne yake tabbatarwa dole ne kenan a ma shugabanni biyayya, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzon sa, kuma dole ka yarda da cewa shugaba wani a matsayin shugaba yake. Kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abdullah ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man khala ayadan min qa'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi qulubihi bai'a mata mitatal jahiliya. Manzo Allah yake cewa duk wanda ya zari hannun shi game da ma shugabanni da'a, to zai hadu da ubangiji a ranar kiyama, babu hujjar da zai bada, baka da hujjar da zaka ba ubangiji subhanahu wataala. In ka zari hannunka ka ce akai wannan shugaba, baka yarda da shi a matsayin shugaba, ba kai ba shi, to baka da hujjar da zaka ba ubangiji a ranar kiyama. Manzon Allah sai ya ci gaba da faɗa, yace wa man mata, duk wanda ya sake ya mutu, walaysa fi unkihi bai'a, a wuyansa wato babu nuna yarda da amincewa da shugabancin shugaba, mata mitatal jahiliya, zai mutu irin mutuwa ta maguzawa, domin mutuwa ta maguzawa kafin musulunci kowa shi sarkin kansa ne. Dan haka zubar da jinin jama'a da rashin wato kwanciyar hankali ke kasancewa a cikinsu. Bayanin zai zo nan gaba. Rashin shugaba hadari ne daga cikin manyan hadirra, duk lalacin shugaba to ya fi rashin shugaba a cikin jama'a. Dan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi yake cikin sahihain, riwaya ta Abdullah ibn Abbas, manzon Allah ya umarce mu duk abinda muka ga shugabanni suna yi wanda bai dace ba, to mu dau hakuri, ba maganar hayaniya.
shine yake cewa man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi, manzo Allah yace duk wanda yaga wani abu game da shugabansa yana kin abin yana kyama, manzo Allah yace falyasbir alayhi ya dau hakuri akan sa. Sai yace fa in kharaja min as-sulbani shibra, daidai da dani daya idan ka fita daga yin da'a ga shugaba ka nuna rashin yarda da shi ka masa tawaye, manzo Allah yace mata mitatal jahiliya, wannan mutum ya mutu mutuwa wanda take ta maguzanci. Mutuwa ta maguzanci shine baka da hujja da zaka ba Ubangiji subhanahu wataala, ka mutu a matsayin baka da shugaba kenan. Dan haka dai a takaice, shugabanci wato maslaha ce ga al'umma, komun lalacewar shugabanni. Kamar yanda magabata suke faɗa, suke cewa situna sana, shekara 60 ma'a imamin ja'irin tare da shugaba azzalimi, khairu min laylatin wahidatin bila imam, yafi alkhairi game da dare dai babu shugaba. Dare daya in aka ce yau babu shugaba a ƙasa, to bannar da za a yi ta fi banna ta shekara 60, saboda muhimmancin shugabanci. Da zaran shugaba ya gushe, to ba a buƙatar a ɗauki wani lokaci kafin a nada wani shugaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa yana kan gadan gawa, kafin a kai shi a binne shi, sahabbai suka taru sai da suka nada shugaba, shine Abubakar, domin bayan da za a yi jama'a ta samu kwanciyar hankali ta nutsu, dole sai da shugaba. To shine suka ce shekara 60 da shugaba azzalimi ya fi dare ɗaya ba shugaba. Don haka Abu Amr ibn al-As ya ma ɗansa wasiya, yake ce masa imamun adilun khairun min madarin wabili, wato shugaba adali ya fi a yi ta mamakon ruwa. A shekara ana ruwa wanda yake mamako, shugaba adali a same shi, to ya fi a yi ta ruwa wanda yake mamakon ruwa. Sai ya ce wa asadun khaqumun khairun min imamin zalum, ya ce zaki khaqum, irin wanda yake da hawaye mai wannan zane, ka san ya fi mugunta duk daga cikin zakuna, ya ce to ya fi alkhairi game da shugaba azzalimi. Sai ya ce wa imamun zalumun kashumun, ya ce shugaba azzalimi wanda ya kai gaya a wajen zalunci, ya ce khairu min fitnatin tadumu, ya ce ya fi alkhairi game da fitina wadda za ta dawama. Misali yanzu shugaba ne azzalimi, kuka ce ta waye za ku mata da zanga-zanga, to fitinar da za ta biyo baya ta dawama sai ya karar da ku. Da fitinar da za ta biyo baya da ɗaukan haƙuri a kan zaluncin shi, wanne ya fi dacewa? A ɗau haƙuri lokaci gare shi, in lokacin saukar shi ta yi sauka zai yi, ko kuma ya mutu gaba ɗaya ya koma zuwa ga Ubangiji. Don haka dai a takaice, aƙidar ahlus sunna wal jama'a, biyayya ga shugabanni abu ne wanda Allah ya wajabta mana. Komun lalacewar shugabannin, duk lalacewarsu dole ne a yi musu biyayya. Shi kuma shugabanci a musulunci yana kasancewa ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku. Hanya ta farko, in ma ya kasance shugaba mai ci kenan, shine zai nuna ma al'umma cewa in ba ni wane ne shugaba, kenan ya nuna khalifarsa. Kamar yadda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda da bashi da lafiya kafin ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, sai ya ayyana cewa in ya wuce Umar shine shugaba. Hanya ta biyu su ne a samu ahalul halli wal aqad, an gane ku, ma'abuta kunce lamari da kulla shi, ma'ana waɗanda suke masu faɗa aji, a samu jama'a waɗanda za su zauna su tattauna su diba su ga waye dace ya shugabanci jama'a. Kamar yadda Usman Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda Umar Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da aka soke shi kafin ya koma zuwa ga Ubangiji, sahabbai suka zo suka ce ya Umar, ya kamata ka ayyana mana wane ne zai shugabance mu bayan ka. A lokacin nan ya haɗa mutane guda shida, su ne ahlul shura, ya ce ku je ku tattauna ku ga waye dace a cikin ku ya zama shugaba. Ya haɗa da Usman da Ali da Talha da Zubair da wato wannan Sa'ad ibn Abi Waqqas da wannan Abdurrahman ibn Auf, waɗannan shida su ya haɗa su, ya ce ku je ku diba a cikin ku zaɓo mun ɗaya. Da suka je suka tattauna suka zaɓi Usman, Allah ya ƙara masa yadda, suka kawo masa. Hanya ta uku wadda a shar'ance mutum yake zama shugaba shine ta hanyar yin ƙarfi ya juye mulki.
da tarfin tsiya idan mutun yayi juyin mulki to ya zama wajibi a yi masa biyayya baya halatta a yi fitona fito da shi saboda fitona fito da shi a ce ba a yarda da shi a matsayin shugaba to wannan barnar da za ta biyo baya tafi gyaran da an gane ko wato tafi gyaran da zai biyo baya wannan tafi gyaran da zai biyo baya yawa kenan anan ko da ga karfin tsiya mutun yazo yayi nuna hin karfi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi na cikin sahihu muslim to dole ne a yi masa biyayya in ya dau ta kobi yayi rinjaye yayi juyin mulki dole ne za a yi masa biyayya matsayin shugaba ko mun lalacin sa to dan haka shine anan kenan malamin ya nuna mana yake cewa sawa'an shine yake cewa wai rauna iqamatal hajji wal jihadi wal jumu'i ma'al umara'i abraran kanu aw kujaran wa yuhafizuna 'ala al jumu'i wal jama'at shine sai ce wato suna aki suna itikadin cewa tabbatar da haji wajibi ne hakanan jihadi hakanan sallah ta jumu'a tare da shugabanni malalata ne masu biyayya ne ko kuma malalata ne sai ce wa yuhafizuna 'ala al jumu'i kuma suna kiyayewa akan sallar jumu'a su ahlus sunna wal jama'a wal jama'at da sallar jama'a sabani ga yan shi'a sun ba sa sallar jama'a ba sa sallar jama'a kuma ba sa sallar juma'a wani dan uwa da yake cikin gaba daya birnin Tehran masallacin juma'a da yake akwai su a iya akidar su shugaban dai azalimi ne baya halatta abi shi ayi sallah su kawai su shugabanni akwai shugaban su wanda yake masu shine al-mahdi al-muntazir wanda suna jiran shi wai limamin su na 12 sai in ya bayyana ne za su ringa sallar juma'a suna kuma suna sallar jama'a amma yau in shi a ba sa sallar juma'a ba sa sallar jama'a domin wannan limami wanda suke itikadin limamin su na 12 wai ma'asumi ne shine in ya bayyana sannan za su ringa sallar jama'a dan uwa ne anan abokin mu ya tafi shekarar shi guda a can yace amma yace musuluncin da ake wadi a Iran yace shi bai ganshi ba gaba ɗayan Tehran yace masallacin juma'a da ta fesa ne shi ma dan kar a ce babu sallar jama'a da mun ba ruwan su da ita sun kashe masallatai sun rayar da kabura sai dai su je suna ma kabari su jira aikin su kenan su je suna ma kabari su jira to dan haka kasancewar kaga aqidar ahlus sunna wal jama'a aqida ce wanda aka gina ta akan alqur'ani da sunna sallar jama'a da sallar juma'a nasi ne na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar ba ta sauka daga kan namiji wanda yake baligi dole sai da uzuri uzurin da yake halatta mutun ya zauna nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yanwa kun ga abin da yau kana nan da dan lokaci kadan a Najeriya ba dan komai ba abu ne wanda yake tabbatar mana aqidar su shugabanni ne suka zo za su wuce maimakon a ba su hanya su wuce kuma duk wanda ya kalli hoton bidiyon ya ga rashin kunyar su kama shugabanni kuma zai tabbatar da cewa waɗannan shugabanni sun yi haƙuri ba sun mai haƙuri to wannan daman ka'ida ce in ka tabo musiba to farko akan ka za ta gane kuma wannan kadan ne ma daga cikin abubuwan da suka gani kuma wannan kasancewar wata farna ce ubangiji subhanahu wataala ya rage mu mene daga kan kasa dan haka kenan dole ne ya zamanto mutum in yana so ya zauna lafiya ko kuma duniya in ana so ta zauna lafiya dole sai an karanci wannan aqida ta ahlus sunna wal jama'a a tabbata akan ta fatan mu Allah ya tabbatar da mu akan wannan aqida Allah ya kara fahimtar da mu ya fahimtar da al'umma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله اكبر الله